Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Mabuta bindiga dauke da tutocin Amurka da kuma bayanai na adawa da dokoki da za su takaita mallaka da amfani da bindiga sun yi maci jiya a Asabar a harabar majalisar dokokin jihar Minnesota. Gangamin da aka lakaba sunan maci domin kare izinin mallakar makamai a tsarin mulkin Amurka da ake kira Second Amendment da Turanci. Rundunar 'yan sanda ta jihar Minnesota ta yi kiyasin akalla mutane 2000 ne suka fito. Ungiyoyin kare muradun mallakar bindiga daban-daban ciki har da NRA da kuma jam'iyyar Republican suka fito domin wannan maci. Waɗanda suka fito domin macin sun ce sun fito ne saboda su aiki da sako a kwanaki da suka rage a zaman majalisar dokokin jihar cewa ba su goyon bayan duk wata doka da za ta ƙayyade ko taƙaita mallaka da walwalar masu bindiga. A kasar Rasha, masana'antar sarrafa makamashi ta karfin nukiliya da za ta yi aiki ko shawagi a dorin ruwa ta fara tattakinta ta farko domin loda injinanta da mai. Masana'antar mai suna Academic Lomonosov cikin harshen Rasha jiya Asabar aka fito da ita daga kamfanin da ke harhada jiragen ruwa wadda ya kera ta. Za a bi da masana'antar ta cikin tekun Baltic zuwa can kusurwar Norway kan hanyar zuwa wuri da ake kira Murmansk a arewa maso yammacin Rasha, inda can ne za a lodawa na'urorin masana'antar mai. Ana sa ran masana'antar samar da makamashin za ta fara aiki a baɗi kusa da wato gabar ruwa na Chukotka da ke can da nesa a gabashin Rasha, inda za ta samar da makamashi ga wani gari da ke kan gabar ruwa. Haka nan za ta samar da makamashi ga injinan haƙar mai a yankin wato ruwa da ake kira Arctic. Gobe Litinin, idan Allah ya kai mu, ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House da ke nan birnin Washington DC. Shugaban na Amurka ne ya gaici shugaban na Najeriya domin su tattauna kan batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci, bunƙasa tattalin arziki da kuma haɓaka Najeriya a matsayin ta ta shugaba a Afirka ta Yamma, kamar yadda sanarwar da kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta fitar. Haka nan, wasu rahotanni a kafofin yaɗa labaran Najeriya sun rawaito cewa kamfanonin Amurka da ke kasuwanci a Najeriya sun buƙaci da a saka batun samar da kayan more rayuwa da samar da bayanan sirri domin yaƙi da ta'addanci a ajendar ganar da shugabannin biyu za su yi. A kasance tare da sashin Hausa na muryar Amurka domin jin cikakken rahoto kan wannan ziyara da shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo nan Amurka. Lauyoyi kan harkokin shige da fice a nan Amurka suna ga ayarin masu neman mafaka waɗanda suka fito daga ƙasashe da suke tsakiyar nahiyar Amurka cewa waɗannan su da ke tattaki cikin ƙasar Mexico zuwa kan iyakar Amurka a birnin San Diego suna fuskantar kasadar a raba su da 'ya'yansu kuma a tsare su na watanni. Lauyoyin suka ce akwai buƙatar a sanar da mutanen su fahimci irin abin da suke fuskanta. 'Yan ƙasashen da ke tsakiyar Amurka waɗanda suke tafiya da iyalansu za su yi ƙalubale ga mazurai daga gwamnatin Trump lokacin da suka fara gabatar da kansu ga jami'an shige da fice na Amurka a kan iyakarta da Mexico, amma shigar Amurka da ke San Isidro ɗaya daga cikin wurare da aka fi zirga-zirga wajen shiga Amurka. Shugaba Donald Trump da ministocinsa sun sa ido kan ayarin kuma suna kiransu a gungun mutane masu barazana ga Amurka. Tun ranar 25 ga watan Maris, lokacin da mutanen suka fara tattaki daga birnin Tapachuka a Mexico kusa da kan iyaka da Guatemala, jami'an Amurka sun yi alƙawarin ɗaukar mataki mai gauni kuma cikin gaggawa. A kasar Italiya, hukumomin kasar a birnin Venice sun kafa shingaye dab da hawa kan gadoji biyu da nufin dakatar da ƴan yawon bude ido idan aka fuskanci cunkoso. Birnin mai koramu ya dauki wannan matakin ne domin hutun ƙarshen mako na kwanaki hudu da zai kare ranar ma'aikata, wato ranar 1 ga watan Mayu. A farkon wunin jiya, ƴan sanda bisa wato a birnin sun hakikance cewa yawan mutanen bai kai a kai ga rufe wannan gada ba. Kwanaki biyu bayan wato bayan da aka same shi da laifi, Bill Cosby ya fara rayuwa a zaman fursuna, ko da shike inda yake ya fi fursunan kamin ya je gidan kason cikin ƴan watanni masu zuwa. Alkali ya ce za a yi wa Cosby daurin talala a makekin gidansa da ke Philadelphia kafin a yanke hukunci.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsin lafiya. A kokarin karfafa uwayen yara gwiwa su tura ƴaƴansu makaranta har sai sun kammala, hukumar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF tare da gwamnatin ƙasar Qatar da kuma gwamnatin jihar Kebbi sun kaddamar da wani shirin tallafi mai sharadi. Wannan shiri uwaye a jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina ne za su amfana. Babu gida da za ta kasa samun naira 24,000 a shekara a zaman tallafi muddin tana da ɗako ɗiya a makaranta. Shugaban asusun na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan shiya, Muhammad Fall, wadda Tukur Labbo ya fassara kuma ya gabatar da jawabinsa, ya ce wannan shiri zai ɗauki aƙalla shekaru 4 da miliyoyin naira. Ga rahoton da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana.
Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da taro a garin Kawaran Manu dake ƙaramar hukumar mulki ta Mayyama a jihar Kebbi, Najeriya, domin bayar da tallafi ga uwayen yara domin su ƙara tallafawa ƴaƴansu tare da tabbatar da ganin sun tsaya a makaranta. A jawabinsa a wajen taron, shugaban ofishin hukumar mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Muhammadu Fall, wanda wani jami'in hukumar Tukur Labbo, ya fassara jawabinsa da ya yi a harshen Turanci zuwa Hausa, ya ce manufar shirin biyu ne.
Su manufofi guda biyu ne na wannan tsari. Ta ɗaya dai a ga cewa yawan yara a makarantun ne ya ƙaru, waɗanda ba su makaranta sun dawo sun shiga makaranta, sannan kuma su samu ingantaccen ilimi. Ya faɗa cewa a cikin wannan tsari na wani shekara biyar ɗin nan an bi hanyoyi guda tsara guda bakwai, amma cikin hanyar na guda bakwai ɗaya daga cikin dabara da ake bi a ga cewa an samu waɗannan yara sun dawo makaranta shine na ba da tallafin kuɗi ga ainihin iyaye domin inganta a matsayinsu na huwa cewa kuma su ga cewa yaran sun shiga makaranta. Amma a cikin jihohin nan guda na jihar Sokoto da Katsina, Zamfara da Kebbi, jihohi biyu ne kadai cikin hudu tsari na ba da tallafin kuɗi, wato jihar Kebbi da jihar Zamfara, ya nuna cewa manufar wannan tsari din da ake ciki da za a yi har shekara biyar ana yin shi ne domin a ƙara inganta cewa a samu yara a makaranta, sannan kuma a ga cewa sun tsaya makaranta har su ƙara makaranta. Ya Allah maza ne hukum, sannan kuma wannan dabara din ba wai kawai ta jawo yara su dawo makaranta ba su tsaya makaranta har su kammala, a'a, na ba da wannan kuɗin da ake yi ana ganin cewa zai tallafa na canza yanayin gidaje da suke amfana da wannan tallafi, domin za su yi amfani da wannan tallafi su yi wasu sana'o'i wanda yake zai jawo ƙarin samun abin hannu har a taimaka mai ilimin ɗiya na wannan gidajen. Ya faɗa cewa ana taimaka wa gidaje ne waɗanda suke da rauni na ainihin tattalin arziki. Akan ba da, kamar da kwamishinan ilimi ya faɗa, 8,000 ne ake bayarwa. Yanzu an fara kenan, ana amfani da zangon karatu guda 3 a shekara a bada 8,000 yaran da aka tantance. kenan ga shekara za yaro ko yarinya za a samu 24,000 amma ya danganta daga yawan yaran da aka tantance ga magidanci ko magidanciya nan ne za ka ga abinda zai je ga wannan gidan. A saboda haka ya ƙara bada bayani cewa wajen bada wannan tallafi akan ba iyaye ne mata suke karɓa a madadin ɗiyansu da aka tantance. A bisa ga haka ya ƙara bada bayani cewa manufar wannan tsari shine ana son a ga cewa yara 41,361 su ne ke amfana da wannan tallafi a shekara hudu da za a yi na wannan tsari. Amma a jihar Kebbi tana da jimlar wanda ke amfana da tallafi 31,044 amma a jihar Zamfara suna da 10,347. Me yasa jihar Kebbi ta fi yawan wanda ke amfana? Kamar yadda kwamishinan ilimi ya faɗa sa'in gwandu lokal gaman guda tara ne kamar yadda ya faɗa a jihar Kebbi wanda ke sauran jihohi uku ne. To shi yasa jihar Kebbi take da kaso na 31,044. Wannan tsari ya nuna cewa zai ci gaba da shekara hudu amma za an fara da lokal gaman guda uku ne don kuwa Sagu, Suru da Mayama. Insha Allah za a ci gaba kuma da ɗauka irin wannan tsari a lokal gaman Argungu, Bagudo, Dandi, Gwandu, Kokobese da Shanga a cikin shekaru masu zuwa.
Tukur Labo kenan. Shi ma kwamishinan ilimi na jihar Kebbi Najeriya Alhaji Muhammadu Magawata Aliru ya ci gaba yana mai cewa
wannan shiri da ake fara yanzu shi ake cewa EAC. Wani kowa wani muna? EAC. Educate a child. Nidoshi, educate a child. Kowa shi kokari shi kanta da yaro guda. Kowa da gudana. Shine wata ƴan sarki a ƙasar Qatar. Shakasina ta da hadin kan UNICEF ce ka wanda tsari suka shigo Najeriya suka shigo nan wannan yankinmu suka ba makarantu a lokacin gaban 18 suka ba kabi 9 sakwata 3 zakwata 3 kabin 3 cikin suna aka zaɓi Mayama da Sururu da sauran lokacin guda 7 shi ne sun ci za su ba kowace uwar yaro mai kula da yaro don cikinta sun gane cewa abinda sai abaka su kwarai talauci ya yawa wani babu karin kumallo wani babu abin wankin tuwali wani babu kaza shi na rike barci ta dawa mana don a samu kuwa za a ba kowane yaro 8,000 in yaro bi gare ka 16,000 cikin tan guda kuma za su gyara makaranta 904 za su ba kuma FBLC abin da 250 yawa wanda waɗannan mutane suka yi domin a taimaka muku. Saboda haka ƙarfin gwiwa a tabbatar cewa wannan aiki ya wuce kuma an samu nasara.
Su ma waɗanda suka amfana da shirin watan iyayen yara ga abin da suke cewa.
Zainabu Abu Umaru shi ya hai Kawara bakin Gorabi ana ƙara yin godiya mai dama gare su. Mun gode kwarai, Allah ya saka da alheri kuma abun nan da son ka ba mu Allah sanya mana albarka gare su kuma Allah ya ƙara inganta girma da girma bisa ga girma. Mun gode kwarai. Ma'ina shi ya ƙaura
to da shike ita
kin kajiya to abin nan ce dai Allah ya sa an wani in nagode kwarai Allah ya kyauta.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
A kuma daidai lokacin da ake ƙara yin kira ga iyaye musamman a arewacin Najeriya su shigo cikin harkar ilimi su ba da gudunmawa su, zuriyar Sulaiman Yawa Katsina ta kashe kimanin naira miliyan 1 wajen samar da tufafi ko uniform ga ɗaliban makaranta daban-daban har su 1,000 a jihar. Ga rahoton da Zaharuddin Sani Funto ya aiko mana a bikin raba wannan tufafin.
Kwamishinan ilimi na jihar Katsina, Farfesa Badamasilol Charanci, shine ya kaddamar da wannan bada tallafi da tufafin makaranta ga ɗaliban makarantun primary kusan 1,000 da wannan zuri'a ta Sulama Yawo ta bada a cikin garin na Katsina.
Ni ban taba ganin haka ba. Wannan ne na farko da muka taba zuwa muka gani mutum ɗaya ko family ɗaya kuma marigayi ya ɗauko uniform guda 1,000 domin a tallafa ma wasu dalibai waɗanda ba su da shi. Wannan abin alheri ne ga al'umma, kuma shine ya kamata mutane masu hannu da shuni su koyi abinda Allah ya ba su. To su ba na kusa da shi wanda bai da shi.
Kwamishinan ya yi kira ga iyaye da masu hannu da shuni da su ci gaba da amsa kiran kungiyar iyaye da malamai domin ƙara inganta ilimi a fadin jihar da ƙasa baki daya.
To anan alhamdulillah kaga taron da aka yi, muna kira ga iyaye har yanzu dai su ci gaba da abubuwan da PTA da SBNC chairman ke ta kira, su rika zuwa makarantun nan, suna ganin halin da ƴaƴan su ke ciki, suna iya taimaka ta kowane bangare kamar yanda waɗannan family na mai yawo suka yi. Misali gine-ginen ba haya da ko ina sun yi kaɗan, kujeru da su ma sun yi kaɗan, da sauran abubuwa na alheri irin waɗannan. So kira gare da muke musu ta musamman shine su sani cewa su waɗannan iyaye ya zama wajibi su ci gaba da tallafa ma ƴaƴansu, domin wajibi ne kansu su taimaka ma yaransu wurin neman ilimi.
Alhaji Sabo Musa mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Katsina yayi nashi bayanin kamar haka.
Kira da zan yi ni dai ga iyayen yara kamar yadda mai gina kwamishina ya kira. Yanzu na sha bada misali, za mu je taron PTA makarantar da ke da ɗalibai 8,000, amma an kira iyayen yara su zo a tattauna matsalar makarantarsu, amma ka iska iyayen yara ba su kai 20 ba. Ko mu kira iyayen yara a ce a zo a tattauna don a tattara wani abu da za a taimaka wa makarantar da take da bukata don ƴaƴansu su ci gaba da karatu. Sai kaga abin da za a tara bai kai abin da aka sha a refreshment na wurin ba. So iyayen yara ni ban san me suke so ai ba. Yanzu mafiya wuraren da muke fite din, yanzu makarantar nan da muka zo dukkaninmu nan ba mai da'ana. Amma kishi ya kawo mu saboda kishi ga ilimin. Ilimin nan in ya samu kasar mu ce za ta ci gajiya gaba daya. In babu ilimin nan mu ne za mu shiga matsala. Waɗannan kasashe na Turawa da suke ci gaba, da su Japan, America, China, da mai ilimi ya kai su, ba wani abu suka fi mu ba face ilimi din. Amma kasashen nan sun ci gaba, mu mun yi tsaye wuri guda. Yau a China dan secondary yana yin waya, yana yin radio. Yau a Nigeria injiniyoyin Nigeria ko allura dinki ba su yi. Haka za mu ta zama.
Alhaji Dauda Audi Kofar Bai shine babban director na ilimi a shiyar Katsina. Ya ce al'umma suna kari wajen shigowa harkokin ilimi.
Wannan taro da aka yi na wasu al'umma daga cikin al'umma su bada goyen bayan su, suka kawo abin nan guda 1,000 suka bayar. To wannan ai kaga al'umma ta shigo ciki. Saboda haka muna kiran iyayen yara da al'umma, wato kamar unguwa, in aka ce unguwa kaga ta yi miki al'umma. Ruka irin wa'annan abubuwa taimaka mu ilimin nan, domin shi ilimin nan gwamnati kadai ba ta yi. Mun yawa yanzu an haye yawa, saboda haka dole sai iyayen yara su ma sun shigo. Mu na arewa har yanzu muna nan da kanmu ciki tunkushi cewa mu har yanzu arewa ya mi kwance gwamnati sai mun. Yanzu kudancin sannan duk haka suke community, wato al'umma ta shigo cikin ilimi, shi yasa suka yi tsere mu. Saboda haka muna kira ga al'umma mu masu tashi tsaye a harka daga baki.
Ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar iyaye da malamai da ya samu halarta wajen wannan taro, Alhaji Muhammad, ya yi godiya ga wannan zuri'a ta Sulaiman Yawo akan ba da wannan tallafi ga ɗalibai waɗanda suke buƙatar taimako.
Muna ƙara godiya ga wannan zuri'a ta Mai Yawo family na iyalan Mai Yawo, wanda na ce kullum tarihi yana mai cikin ƴaƴan nan sun zo sun ga duban su, dama the fruit of what you have planted, abinda ka shuka shi za ka girba. Ya shuka alfairi, gashi ana girba alfairi. Kuma yanzu ma ina kira ga iyaye fahimci fa inda aka sa gaba, amma yadda ake mai girma magajin yau ya fiɗi cewa ya ce hakki ne ga iyaye, hakkin iyaye ne, kowa ya sani hakki ne gare ka ilmantar da ƴaƴanka, wala zamani wala addini, dole ne hakki ne gare ka. Kuma iyaye ya kamata mu tashi tsaye, kuma tsakani da Allah ni shugaba na wannan kungiya ta su zan ba da umarni cewa daga yau duk wani taron da muka yi idan uba bai zo ba za mu maida mishi dan shi gida. Saboda haka ya kamata iyaye su tashi tsaye, su zo su nuna cewa lallai da gaske ake yi. In dai muna so ilimin ne ya ci gaba, wallahi idan ba mu yi haka ba ba mu taki ƴaƴanmu ba. Saboda haka dole ne mu tashi tsaye mu ba ilimin nan goyen baya.
Alhaji Sa'idu Sulaiman Yawo shine babban daga zuri'ar Sulaiman Yawo, ya ce sun ga mahaifinsu na gudanar da irin wannan taimako, shi yasa su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka yunkuri wajen tallafa ma waɗannan ɗalibai.
Abinda ya ba mu ƙarfin gwiwa wannan abu, mun tashi mun ga mahaifinmu yana taimaka ma jama'a da makarantu. Dan na san ya yi cewa a wurare da yawa, ya yi cewa a rehabilitation a Kaduna, ya yi cewa a na flotaka ne yayi chairman na PTA yana representa kana local jama'a to manga ya tashi yana taimaka ma jama'a al'umma wanda suke neman shi sai ya muka shawara da mu da ɗan shi da jikokin shi muka ce ya kamata mu zo mu taimaka ma waɗanda muke ganin ba su da halin yin al'umma mu taimaka
musu. Arabi Yusuf Muhammad da ya samu wannan talafi ya gode ma wannan zuri'a ta Sulaiman Yawo akan bashi wannan tufafi na makaranta da zai ƙara inganta tsaftar shi wajen neman ilimi. Zardin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shi ma da yake magana akan muhimmancin iyaye su shigo su bada gudummawa domin ci gaban ilimi, shugaban hukumar ilimi daga tushe wato Subeb a jihar Kano Malam Zakari Bagwai ya ce rashin hakan zai jawo koma baya. Ga ci gaban hirar da suka yi da Mahmud Ibrahim Kuri kan matsaloli da suke hana ruwa gudu a makarantun firamare da masu kandare a jihar ta Kano.
Idan jama'a ba su shigo sun tallafa an ba su ilimi mai inganci ba, kaga akwai tasgaro. Bari mu baka misali, jihar Lagos duk kudin da take samu ta ninka Kano samun kudi wajen sau biyar a wata, amma makarantun gwamnati guda 1400 ne kawai. Amma a jihar Kano makarantun gwamnati guda 6333. Kaga wannan ya nuna cewa yayin da al'umma a wani bangare na kasar nan sun shigo su suke tafi da harkokin ilimi, mu a nan Kano abin kusan ba haka bane kamar yadda yake yawancin bangarorin.
To idan haka ne chairman, ina ne gize ke saka tunda kamar ka nuna gwamnati ta yi yunkuri na ta kafa ilimin wadancan kwamitoci dan a shigo a tallafa ilimin, kuma amma bayananka na nuna kamar yadda al'amuran suke tafiya babu gamsuwa a ciki. Ina gize ke saka
ba za a ce babu gamsuwa ba, amma akwai buƙatar ƙarin ƙaimi, al'umma su dade shigowa su dade rungulman ilimin ƴaƴanmu. Kamar da na gaya maka abin da yawa, ana maganar yaro sama da miliyan 3 a jiha ɗaya masu zuwa makaranta. Bayan wannan muna da yara waɗanda su ba masa zuwa makaranta, muna kiransu out of school children. A kiyasinmu na kusa-kusan nan muna da aƙalla miliyan 1,400. To idan ka haɗa, ai kaga buƙatar tana da yawa ƙwarai da gaske, kuma kowa ya san yadda tattalin arzikin ƙasar nan ya shiga.
To wai chairman, tunda kuna waccan kididdiga, kusan za a iya cewa shekara-shekara ko kuma duk bayan shekara ɗaya, misali ga kididdigar da kuka samu ta bukatar ajujuwa kawai, akwai abin da kuka tsara na cewa daga yanzu zuwa shekara kaza za mu warware wannan matsala ta bukatar ajujuwa kawai, kuma daga ba a tinkari wani abu daban?
To bari mu mai da kai baya, ka san na gaya maka cewa akwai tsari na shekara 10 wanda kowace shekara akwai adadin abubuwan da aka ke so a yi fannin ilimi. Kuma can baya na gaya maka cewa an kafa kwamitoci na tallafawa ilimi wanda akwai wakilcin duwal bangare na al'umma, musamman na manta an gaya maka cewa akwai SBMC wanda aka fi sani da kwamitin gatan makaranta, wanda al'ummar kowace unguwa inda makaranta take suna cikin wannan. Ilimin ƴaƴanmu ya kamata mu bashi muhimmancin da muhimmancin da muka bashi, domin kamar da nake ta faɗa, ilimi fa shine hasken rayuwa. Saboda haka ilimin kowa nauyin kowa ne. Education for all is the responsibility for all. Saboda haka jama'a a shigo a taimaka. Menene amfanin ka gina gida na rabin biliyan, watakila in ma ka samu wani tasgaro canja ƙwayayen gidan ma kawai ya fi ƙarfinka, amma ga 'ya'yan makwatanka nan suna yawo a kwata babu ilimi kuma baka damu ba.
Chairman, wannan mutum ɗazu tattaunawa da muke da kai kusan wani bangare guda muka ɗauka muke magana na adadin ajujuwa, zan mun mai da hankali akan cinkoson ajujuwa. Bayan cinkoson nan akwai lance kuma na su kansu wadatar malaman da za su koyar waɗannan ɗalibai. A wasu daga cikin makarantun firamare na jihar Kano na leƙa na ga akwai wannan ƙalubalen, me hukumar kake danganin cewa shi ma wancan mataki matsala ko ƙalubale an warware shi?
To abinda ake yi na farko dai su kansu malaman ana kokarin ƙara su, don yanzu haka dinnan magana ne da nake da kai, gwamnatin jihar Kano ta sahale a ɗauki mata kawai masu NCE a ɗauki 1,200. Sannan akwai tsare-tsare na za a ci gaba da ɗauka. Sannan akwai tsari na tabbatar da cewa su kansu malaman suna cikin yanayin da za su iya yin aiki kamar da aikin yake bukata. Zan iya baka misali da abu daya wanda gwamnatin jihar Kano ta yi, wanda babu wata gwamnati a tarihin ilimi, ba ma a Najeriya ba, a duk duniya ta yi. Lokaci daya gwamnatin jihar Kano ta yi wa malaman makaranta 44,000 promotion. Aka ciyar da su gaba tsawon shekara uku, 2013, 2014, 2015, wanda duk ciyar gaba da aka yi ne wanda ba a ba su kuɗin, amma gwamnati lokaci daya ta zo ta wannan. Kuma a halin yanzu maganar da nake da kai, idan gwamnatin jihar Kano kawai albashi take biya, to ta yi namijin kokari, domin duk wata ana biyan albashin malaman makaranta naira biliyan 2 da miliyan 911 duk wata.
Malaman primary
da junior secondary su kadai, kuma ba malamin da yake yin bashin CC. Abin da ya yi yawa, an fa bukatar kudi masu dimbin yawa.
Game da wancan batu na malamai, akwai tsarin da aka sani a baya, kuma an ce da kun sha alwashin za a getta shi a cigaba na maganar wato replacement da kuke gurabe da akan samu nan da can a mataki na makarantu ko cibiyoyin ilimi na ƙananan hukumomi, wani ya ritaya ko Allah ya wani rasuwa ko ya samu canjin aiki, da an dakatar ina wannan zance kwanatin da wannan gwamnati ce za ta farfado da wancan tsari.
Ana nan akan cewa za a farfado da shi din, domin akwai buƙatar, kuma insha Allah ina tabbatar maka za a yi.
Ya zuwa yaushe ne za ku fara wannan tsari?
Eh, to ni ba zan iya baka wannan aisa kai tsaye ba, domin ni ma a ƙarƙashin gwamnati nake, amma dai muna nan muna ta ya ƙoƙarinmu. Mun kiyasi mun tura gwamnati, kuma gwamnati tana nazari, domin abu ne wanda yake magana ce ta kudi. Yanzu na gaya maka cewa ana biyan albashi kusan naira biliyan 3 duk wata. To idan aka kai matsayin da za a ɗebi ma'aikatan da ba ma za a iya biyan su albashi ba, to kuma abin da zai biyo wannan bayan wannan sai ya fi komai mamuni.
Amma wasu na cewa ai bancan albashi nan na ma'aikatan ko malaman secondary da na primary da na kalamar secondary kaman haɗin gwiwa ne da ƙananan hukumomi, ya abin yake?
Gaskiya ne, haka ne, haɗin gwiwa ne da gwamnatin jiha da gwamnatocin ƙananan hukumomi. Amma ka dubi yawan kuɗin duk idan akwai lokar gamar ɗin da ba ta iya biyan albashin ta ita kadai, sai gwamnatin jiha ta yi mata ciko. So da haka kai nazari ka ga irin bukatun da ake da su na kuɗi, kuma inda kuɗi ake bukata kuɗi ne kawai zai yi, amma akwai abubuwan da ba kuɗi ake bukata ba, sadaukarwar mutane ake bukata. Kuma al'ummar jihar Kano ba jahile ba ne, al'ummar jihar Kano sun san darajar ilimi, mun san darajar 'ya'yanmu. Yadda gwamnatin nan ta ba da wani wata dama, ta fito da wani dandali wanda za a shigo a tallafawa ilimi domin inganta rayuwar 'ya'yanmu, ya kamata jama'ar jihar Kano a ɗauki abin nan da matuƙar muhimmanci.
Sai da ilimi aka arziki mutane, dan duniya da gobe kiyama, mu tabbata kowan zamba shi da ilimi, ba mu dai ga riba tai ba da shi da jaki.
Ni na raba tayin ba zan tarashi
kanihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin suke bete sati wanne ba kari a duba ko bara da suna sati.
Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan Nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.